الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة da ko cuta haka hijinin kansa daman masu fuha jinin da aka yanka da baye biyo bayan wuka ya zo to shi ma da cututtuka irin nasu ke zuwa namun alade binciki a kimiyyance a musulunci ya nuna cewa akwai cututtuka a jikinsa shi yasa duk abin da musulunci ya haramta ma ka ci ko ka sha akwai illa a jikinsa illan nan ko ka gano ta ko ba ka gano ta ba ana fahimta to saboda ka shi yasa malam yayi wannan babe don mu gane me ya haramta muci me ya kuma ya halatta muci a matsayin mu na musulmai waɗanda muke kaunar gamuwa da Allah lafiya kalau a gobe alkiyama hadisi na daya a babin kuma na 394 a littafi annu uman bin bashir radiyallahu anhu ba daga nu'man bin bashir Allah ta'ala ya kare dadis قال يشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول naji annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ahwanu uman bi isbahi ila uzunai in uman lokacin da zai fada musu hadisin sai kai yan yatsun saikin kunnuwansa ma'ana zai nuna musu kwatan kwatin yanda ya ga manzon Allah yayi a lokacin da ya fada wannan hadisi yace da kunnansa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin cewa ita halal a bayyane take ana fahimta haramun ma a bayyane take domin Allah a hankalinmu da fitirarmu da ya halicce mu to ita kanta ma za ta iya gane da kai cewa wannan abin haram ne wannan halal ne ana fahimta in fitirarka ba ta kai ka ba to an karanta ma anasi kaji abu kaza haramun ne kuma abu kaza halal ne kuma dalilin musulunci duk abin da ubangiji ya haramta mana sai da aka mana bayani akan sa duk abin da aka haramta matan da suka haramta ka aura qur'ani yayi bayani akan su abinci da ya haramta ka ci qur'ani yayi bayani akan sa nama da ya haramta ka ci qur'ani yayi bayani abin sha da ya haramta ka sha qur'ani yayi bayani tufa da ta haramta ka sa qur'ani yayi bayani yasa da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam zuwan sa yahilu lahum tayyibatu wa yuharrimu alaihim alkhaba'is duk wani abu mai kyau mai dadi manzon Allah yazo da halatar da yazo da halatar da shi sannan kuma duk wata cuta datti manzon Allah yazo kuma da bayanin haramcinta ana fahimtar wannan saboda haka ma'aiki yake cewa innal halal bayyin halal abayna take qarra za a janasi a karanta ma abu kaza ya halatta abu kaza kuma ya haramta hakanan wa innal harama bayyin ita ma haramu a bayyane take nasi na ayoyi duka yazo abu kaza haram ne abu kaza halal ne abu kaza ba kyau abu kaza da kyau abu kaza shirka abu kaza tauhidi abu kaza bid'a abu kaza sunna duk an yi bayani ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da zai kai ku aljanna daidai kwaye zarra da mu muku bayani akan sa ba hakanan babu abin da zai kai ku wuta daidai kwaye zarra ba muku bayani akan sa ba duk abin da zai kai mu aljanna manzon Allah sai da ya mana bayani akan sa hakanan duk abin da zai kai dan adam zuwa ga wuta manzon Allah sai da ya bayani akan sa ana fahimta kaga li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana duk wanda zai rayu rayuwa mai kyau to ya rayu akan dalili da hujja hakanan wanda zai bata ya halaka to ya je halaka akan hujja ba dan ba a masa bayani ba duk abubuwa na rayuwa ma'aikin Allah yayi bayani sahabbai sun yi bayani malamai har yau har gobe suna bayani sai dai kin gaskiya ko son zuciya wannan shine ke dilmiyar da dan adam ya fada cikin bata ya fada cikin sabon Allah son zuciya da kuma ainihin da bin son rai da son zuciya da kuma wannan da kuma rahin sani da jahilci da son zuciya a galabiyar su suke halakar da mutane sai ma'aiki yake cewa wa bainahuma umurun mushtabihat amma tsakanin haram da halal akwai wa'ansu abubuwa wanda suke da kama da juna su ne mushtabihat suna da rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas ma'aiki ke cewa da yawa daga cikin mutane ba su san waɗannan ba abubuwan da suke bainal haram wal halal suna nan tsakanin su ala su nasi bai zo da haramcin su ba kuma nasi bai zo da halacin su ba so ake cewa shubha ana fahimta sai manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam famanittaka shubuhat duk wanda ya gujewa shubha abinda halaccin sa bai bayyana ba ka kaurace masa duk wanda ya kaurace irin wannan daidaikun abubuwan da halaccin su bai bayyana ba to ma'aikin Allah yake istabara ali dinihi wa irdihi hakika ya kubutar da addinin sa da mutuncin sa ya kubutar da addinin sa da mutuncin sa in dai kana gujewa shubuhat abubuwa da suke zuwa nasibi zo da haramcin su ba kai tsaye amma ko mutane da yawa masu kima masu mutunci suna kaurace abubuwa to duk wanda ya kauracewa shubha to manzon Allah yace ya kubutar da addinin sa da mutuncin sa wa man waqa fi shubuhat wanda yake afkawa shubha duk inda ya ga wata shubha ya je kanta duk inda ya ga shubha ya kai hari to manzon Allah yace waqa fi haram to wannan babu shakka zai fada cikin haram sai manzon Allah ya buga wani misali da kowa ma zai gane yace karra'iyar a haula al-hima kamar mai kiwo ne da yake kiwo a iyaka kan iyaka yake kiwon sa nan gona ce can bangaren kuma daji ne ba gona bane ba ai shuka ba to ya rasa inda zai yi kiwo sai kan iyaka ana fahimta a kan iyaka da yake kiwo shine ya karra'iyar a haula hiba yushaku anyar a yushaku anyar qafi anyar ta'fi akwai tsoron dabbar ta fada gona mai shuka da shabe shi ana fahimta to kaga duk mutumin da baya kiyaye shubha a rayuwarsa to akwai yiwuwar zai fada cikin haram dan ita shubha boda ce tsakanin haramci da halalci in dai kana bin boda to akwai yiwuwar kafarka za ta zame ka fada cikin abin da Allah ta'ala ya haramta kuna fahimta karra'iyar a haula hima yushaku anyar ta'fi ala ma'aiki yake cewa ku tsaya wa inna li kulli malikin hima dukkan wani mai mulki iya da iyakokinsa ana fahimta dukkan mai mulki iya da iyakokinsa mai unguwa wani ga iya unguwarsa daga ciwa ne ga iya kasarsa hakimi wani ga iya kasarsa sarki wani ga iya kasarsa a duniyan ta makiya kowane mai mulki iya da boda tasa sai ma'aikin Allah yake cewa ala ku tsaya ku ji wa inna himallahi maharimu iyakar Allah shine abin da Allah ya haramta din iyakokin Allah su ne abubuwan da yace haramun ne to duk abin da yace haramun ne to iyaka ce yayi kar ka haura iyakar yasa da yace tilka hududullah wannan iyakokin Allah ne wa man yata'adda hududallah fa ulaika humu zalimun duk wanda ya haura iyakan Allah to iya cikin azaliman mutane ana fahimtar wannan ma'aiki yake cewa sallallahu alaihi wasallama wa inna himallahi maharimu cewa iyakokin Allah su ne abinda ubangiji ya haramta ala yace ku tsaya ku ji wa inna fil jasadi mudghah a gangar jiki akwai wata tsoka inji ma'aikin Allah idza salaha aljasadu kullu ita wannan tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru wa idza fasadat idan wannan tsoka ta baci fasadal jasadu kullu dukkan jiki ya baci ala wahiyal qalb wannan tsoka ita ce zuciya ana fahimta idan zuciyarka ta yi kyau to duk jikinka yayi kyau idan zuciyarka ta baci dukkan jikinka ya baci shi yasa Zuhair bin Abi Sulma yake cewa lisanul fata nisfun wa nisfun fu'ada falam yabqa illa surati lahmi wa dami yace mutum a jinkulansa to rabin sa zuciyarsa ne ɗaya rabin kuma harshen sa ne ba abin da ya rage sai fata da jini da kashi da tsoka da sauransu amma da harshe da zuciya su ne mutum yasa larabawa suke cewa al-insanu ala hamari shi mutum iyakan jajayen abubuwansa guda biyu ne al-lisanu wal qalb harshe da zuciya me ka furta me ka yi kudiri me ka fada me ka kudiri a zuciyarka shine mutum kawai ana fahimtar wannan yasa ma ma'aikin Allah yake cewa Allah ta'ala iya duban zuciyar ku ne innama yanzur ila a'malikum wa qulubikum qulubikum wa a'malikum iya kallon zuciyar kuma da me kuke aikatawa shi yasa jinyar zuciya take da wahalar magani amrarul qulub iya da wahalar magani shi yasa qur'ani yazo ya raba zuciyar mutane gida uku akwai annafsul mutma'inna akwai annafsul lawwama akwai annafsu al'ammara bisu qur'ani duk yayi bayani mutane duka zukatanmu sai Allah ya raba ta gida uku akwai layin yan al'amara bisu wanda zuciya ce kawai kullun tana cikin bada umarni kan mummunan abu kullun abin da zata kudure a cikin ta ba alkhairi bane ana fahimtar wannan akwai zuciya ta biyu ita ce allawama wanda ita in tayi laifi to tana zargin kanta tana gaggawatuwa ita ce wala uqsimu bin nafsi lawama zata yi laifi amma zata tubar wa Allah zata yi nadama zata yi laifi amma zata tuba yace zuciya mai namba ta biyu kira amma zuciya grade 1 ita ce an-nafsul mutma'inna zuciya nitsatsiya wanda babu komai a cikin ta sai alkhairi bata taba kudure wani abu akasin alkhairi ba to wannan sai annabawa sai shahidai sai manyan bayin Allah sai kuma wanda Allah ya zaba daga cikin mutane ana fahimta amma karkai da zuciyarka da zama to mai namba ta uku nan al-amara bis irin wannan zuciyar kafirai ce zuciyar munafikai ce ana fahimta amma musulmi da imanin sa bai kai kololi ba to iya annafsu allawama zai yi laifi zai tuba zai yi laifi zai yi nadama to in kai sa'a nadamar ka ita ce karshe kafin aika aikata wani laifin to akwai yiwuwar Allah zai magafara gaba daya hadarin wancan kai laifin baka tuba kuma ka mutu to shine hadarin annafsu allawama ana fahimtar wannan saboda ka yi kokari wajen gyara zuciyoyinmu kuma babban abin da ke gyara zuciya shine karatun alkurani musamman kana kokarin bibiyar ma'anoninsa a kullun a ce ka zauna karanta aya biyar ta qur'ani kai ta dabburi akan wannan aya biyar din da asuba ne da magariba ne kafin ka kwanta ne a day 24 hours naka ka ware minti 30 ko 20 ka ce wannan na qur'ani ka karanta ko irin surorin kasa-kasan nan akwai qur'anai masu yawa wani iya da zuwa da tarjuma ta turanci wani ta hausa imma Allah ya sa larabcinka ba shi da karfi baka iya gane fassara to ka dinga bin fassarar da kake fahimta aya biyar kai nazarin su ka fidda ilmomukan cikin su to wannan shine magani original wajen gyara zuciya akwai wani dattijo da na shafa tsarkisa a wajajen karatu daban-daban irin masu zuwa su zauna su yi karatun alkurani ya tsangayo haka to ya dade Allah bai ba shi hadin alkurani ba amma bai dina karatu akwai wani matashi shi kuma daga zuwansa sai Allah ya ba shi hadin alkurani da sauri sai ake ba shi labarin wannan fa tun gaban ahibe ka yake makarantar nan amma kuma Allah da ikonsa bai samu hadda ba amma kai daga zuwan gashi Allah ya baka cikin wuri wata ran sai ya samu wannan dattijo yake cewa baba to ni ina ganin a shawarce to ka daina karatun mana ka je ka samu wani abu kai tunda an ce tun kafin haife mu kake makaranta na amma Allah bai baka hadda ba yace haka ne yaro amma gobe da Allah idan zaka zo makaranta ka je juji ko bola ka nemo kwando wanda yake da datti sosai a cikin ka taho mun da shi wannan yaro ya zagaya ya je bola ya samu kwando mai datti ya taho da shi da yazo ya samu wannan dattijo sai yake cewa ga ruwa can yake nuna masa wani ruwa a tare haka kamar rizabo ko wani kogi yace ka je ka ebo mu ruwa a kwandon nan sai yace baba ai ruwan kwando ba zai dauki ruwa ba yace ina sani je ka dai wannan matashi ya je ya sa kwandon a ruwa ya dauko ya sa shi a ruwa ya dauko sai da ya tade sai mai ishara ya taho ya taho dauko kwandon ya taho da ya dauko kwandon ya taho ya same shi sai yace lokacin da ka zo da kwandon nan yayi ke sai ce da datti a cikinsa kaca-kaca ya ce yanzu ba sai ce yanzu ga hannun ya yi haske ba wani datti a cikinsa sai ce to haka ƙur'ani yake wa zuciya kun bai bija hausar haka ƙur'ani yake wa zuciya in ma ban haddace bai yawan karanta shin to iya wanke min zuciyata ne yanda ruwa yake wanke wannan kwandon ya zama to ba datti a jikin kwandon to haka ƙur'ani yake wa zuciya an gane ku saboda ka a matsayinka na musulmi ka ware wa ƙur'ani lokaci a rayuwarka duk yadda za ka yi ka ware masa lokaci in Allah ya sa ba ka fahimta nemi wani malamin yana koya ma ba shi lokaci ku zauna aya biyar 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 ka na yi in da ba ka yi yanzu ka ɗauka sai ka ga canji a rayuwarka ƙuncin zuciya da damuwa
irin marar dalilin nan wala sai ka nemi ka rasa sai Allah ya sa ma waraka a zuciyarka ana fahimta akwai wani sahabi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa yanzu nan dan aljanna zai zo to akwai Abdullah ibn Amr ibn al-As iya zauna a gefen manzon Allah sai yace ban zuba ido ko naga waye sai ga wani mutum ya shigo an yi zama majalisin manzon Allah da shi an tashi yayi tafiyarsa can an saki iban wani kwanaki sai yace yanzu nan dan aljanna zai shigo to Allah sai Abdullah ibn Amr yana gudu sai saki ta ban duban ga waye kuma yau sai ga dai wannan mutumin ne da yazo a farko sai da akai sau uku manzon Allah iya faɗa wannan mutumin ne yake zuwa yace kai mutumin nan sai na bi shi gida na ga ko me yake wa Allah haka ya bi shi gidansa yace ya zo masa bakunta yace amara balali san da zuwa ya sauke shi ya dan bashi abin da Allah ya hore masa na abinci da abisha can ya ga dare yayi ya tafi ya kwanta kwana ɗaya biyu uku sai yake ganin shi ai ya fi wannan bawan Allah makokarin ibada sai je kai malam fa wannan bakuntar da nazo ma da biyu fa sau uku manzon Allah iya cewa yanzu dan aljanna zai zo kuma kai ne kake zuwa da Allah mai sauranka yace ka gani dai ba wai kwana nake ina sallah azumi ma mana na fira na makula nake yi ba ina samu dama amma ni ina da wata al'ada guda daya ban taba kwana da mutum a raina dan ya bata mare duk abin da muka yi da kai a waje to wallahi na bar shi ban taba kwana da haushin wani a zuciyata ba wannan sahabi yake faɗa wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wannan magana yace hasali ma akwai lokacin da in zan fita daga gida zan ce Allah gashi gari ya waye zan fita Allah duk wanda a yinin nan zai bata mare tun kafin ya bata mare ma Allah ya yabe masa tun kafin a bata maren Allah na yabe wa mutumin ba sai Abdullahi ya gane tsarkin zuciyarsa shi yasa Allah ta'ala yi wa manzon Allah ya bani dan aljanna ya tsiya dubi saboda ka in zuciya ta gyaru ya dan uwa gaba daya a jikinka ya gyaru in kuma zuciya ta baci dukkan jiki ya baci ana fahimta mu yi kokari wajen gyara zukatun wajen korar dukkan wani abu marar kyau idan zuciya ta baci da datti to zaka ga mutum iya da yawan hasada iya da yawan gaba da yan uwansa musulmai iya da yawan jin haushin wani iya da yawan gulma iya da yawan munafinci dattin zuciya abin da yake haifarwa kenan Allah ya gyara mana zukatun hadisi na gaba ana Anas bin Malik radiyallahu anhu daga sahabi Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi kale yake cewa am fajna arnaban bi marz zahran fasal qawm falaghabu wa ajraktuha fa akhadhtuha fa ataitu biha abatalha fazabahaha wa ba'asa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi warqiha aw faqidha fa qabilahu laghabu ay ta'ibu wa a'ayaw hadisin Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sai ko kuma yake cewa a wata rana muna tafiya sai ga bera ya fito mana suna tafiya a jeji sai bera afwan wannan arnaban wannan zumu shine arnab he zuru zumu ya fito a wani gu da ake ce masa zaharan sunan wani gu ne fasa alqawm sai mutane suka fita da gudu a kamo wannan zumu din falagabu sun gaji sosai amma kuma sun kama shi da wa adraktuha sai aka riske shi aka kama shi fa akhadhtuha aka kama wannan zumu fa ataitu biha abatalha sai aka zo da abatalha wannan zuman kusan shine jagoran tafiyar aka zo masa da shi fa zabaha shi kuma sai sa kaya yanka wannan zuma wa ba'asa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi warqiha sai aka samu cinyan zuman ta baya sai aka aika wa manzon Allah ita bayan an yanka an gasa kenan fa qabilahu sai manzon Allah ya karba ana fahimta me za mu fahimta wannan hadisin kenan eh halaccin cin zumo kenan zumo halal ne a ci in dai an yanka shi halal ne tunda an yanka an kai wa manzon Allah kuma ya karba sallallahu alaihi wasallam da yace lagabu ne ta'ib sun gaji kafin su kama shi amma sun kama shi a bi warqiha aw faqizha warqiha aw faqizha ko dai cinya warq da faqiz duk ɗaya ne ko kace kafa ko kace cinyar baya ko kace cinya kai ko kace kafar baya duk ɗaya ne hadisi na gaba an as-sama' binti abi bakr daga Asma binti Abi Bakar yar uwar na Aisha kenan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma wannan matar Abdullahi bin Zubair ce nana Asma ita ce ta fara haihuwa bayan hijira da aka yi hijira daga Makka aka dawo Madina ita ce matar cikin sahabbai da ta fara haihuwa ta haifi Abdullahi bin Zubair Allah ya kare yadda da shi ana bayimta yar uwar na Aisha ce mahaifin su daya da nana Aisha kala take cewa نحرنا على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسا فأكلناه تكي تاوترانا أنت بسوكي دوكي هيني فارسا أنت بسوكي دوكي ألوك تمن زن الله ينا نن سيدتي فأكلناه كما أكا قصد دوكي مكتي ها يوكي قالونا نما قرن داون ايجاش نانا أصما تاتي أن ينك دوكي لوك تمن زن الله كما أنشي fa akallahu muka ci doki wa fi ruwayatin wa nahnu fil madina a wata ruwayar ma nace muna garin madina ba ma a makka ba an dawo garin madina ma akai wannan yasa har yanzu a mazhabar imam shafi'i doki ya lalle yana cin doki har yanzu mazhabar imam malik jiri da kan hanta abi amma mazhabar imam shafi'i yana cin doki ana fahimta an jabir bin abdullah radiyallahu anhu daga Jabir bin Abdullah Allah ta'ala ya kare yadda da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam naha an luhumul humur al ahliya manzo Allah yayi hani a cin naman jakin gida shine al humur al ahliya jakin gida haramun ne a cin naman sa wa azina fi luhumil kayl amma kuma yayi umarni a cin naman doki ana bayyana da farsan da kaili duk dai ne ya hana a ci naman jaki kuma yayi umarni a ci naman doki sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir wali muslim wahadahu hadisin muslim riwayarsa shi karai akalla zamana khaybar la khayla jabir yake cewa lokacin da aka yakin khaybar bayan ma an dawo madina ne da shekaru ma da yawa da khaybar sai fata makka tsakanin su ba hidi sa a khaybar shekarar da Abu Hurairah ya musulunta kenan a khaybar mun ci doki inji Jabir wa humurul wahashi da jakin jeji irin zebra din nan go ya sunanta da Hausa eh haka ake ce masa a ai da wani sunan da ake faɗa masa da Hausa eh zebra turanci ne jakin jeji akwai dai wani abin da kamar sunansa da Hausa ka to amma an gane shi kenan manzon Allah sai yayi umarni an ci doki kuma da jakin jeji wa annabi sallallahu alaihi wasallam anil himar al ahli amma yayi hani a ci jakin gida kuma jakin gida haramun ne amma yayi halattar da naman doki a wancan lokaci da kuma jakin jeji hadisi na gaba an abdullah ibn abi aufa daga Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu anhu qal asabna majaa'a layali khaybar yace yunwa ta same mu a lokacin da aka fita khaybar mun hadu da yunwa kuma guzurin mu na abin shi ya kare falamma kana yawmu khaybar waqa'ana fil humur al ahliya muna nan a khaybar an fita dama yaki aka fita sai can da yunwa ta dame mu sai muka gano jaki sai muka yi farauta su muka kama shi fanharnaha sai muka yanke jakin muka soke shi falamma ghalad biha al-qudur lokacin da aka dora jakin a cikunya za a fara dafa naman sa nada munaji rasulullah sai ga wani mai sanarwa ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa an akfi'u al-qudura wannan cikunyar ku kife ta kasa tukunyar da aka sa jaki za a dafa a juye ta a zubar da naman wa rubbama kala wala ta'kulu min luhumil humur al ahliya shay'a sai manzo Allah ce kar wanda ya ci naman jaki ko dan dane kar ku ci ana fahimta kun ga wannan ya ƙara fitowa da haramcin naman jaki a fili hatta lokacin larura ma manzo Allah bai da ci naman jaki ba tunda sun ce sun fita yaki kuma babu abincin su ya ƙare suna jin yunwa suka kama jaki suka yanka har sun dora shi a cikin ya mazalaci a zubar yace kar wanda yace naman jaki ko mun kankancin sa haka manzon Allah ya musu kashe shi sallallahu alaihi wasallam hadisi mai namba na 400 daidai a littafin an abi sa'alaba al-qushayni abi sa'alaba al-qushayni radiyallahu anhu qala yace cewa harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam luhum al-humur al-ahliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin naman jakin gida jakin gida haramun 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 ba yadda musulmi ya ci naman jaki ba komai kankantar sa hadisi na gaba daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala yake cewa dakaltu ana wa Khalid ibn al-Walid mun shiga da ni da Khalid ibn al-Walid ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama baitu maimuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga gidan maimuna bint al-Haris maimuna tana ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin Abdullahi dan Abbas yaro ne har ma aikin Allah ya koma ga Allah da bi shekara 18 ba ana fahimta da shi da Abdullahi ibn Umar da Anas dan Malik har nana Aisha din ma duk an ce ba wanda ya kai shekara 20 lokacin da manzo Allah ya wafati suna da shekaru na yarinta sosai kaga an ce ya shiga gidan manzo Allah ko ya shiga ɗakin matarsa babu wani abu tunda lokacin bai ma kai shekarun balaga ba fa'uce bi dabbin mahanuzin yace muna zuwa gidan maimuna matar manzo Allah da shi maroko shi mun shiga gida ko sai a kawo gashashen naman damu shine dabbin ana fahimta naman damu aka soya shi aka kawo fa ahawa ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya kai hannunsa kan naman kaman zai dauko qala ba'dhu niswa allati fi baiti maimuna sai wa'ansu mata da suke gidan nana maimuna suna zaure da sai ga manzo Allah ya kai hannu zai dauko sai suke cewa akbaru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bima yuridu an ya'kula yace wata rana manzo Allah ku ya taba ba mu labari irin naman da yake so ya ci a cikin dabbobi ya taba ba mu labari amma bai kirga mana da naman da mu ba kenan manzo Allah iya jin wannan maganar farafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya je da sai manzo Allah ya daga hannunsa bai dauko naman ba fa qultu sai Abdullahi dan Abbas yace a haramun huwa ya rasulullah manzo Allah naman da mu ma shi ma haramun ne mun ga zaka ci amma an ce kai bayanin naman da kake so ka ci kuma ka dage hannunka da kaje da mu ne qala sai yace la ba haramun bane walakinahu lam yakun bi aradi qaumi sai dai naman da mu ban saba da shi ba inda na taso a garin mu babu shi ana fahimta ban saba da cin sa ba fa ajiduni a'afu sai ne shi haka naman bai mun a raina ba tunda ban saba da shi ba me za mu fahimta a wannan hadisin ya karatun da ku za mu ke yi ba naman da mu annasun wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas da Khalid bin Walid me za mu fahimta daga madadin cin naman da mu eh karanci halacci ya halacci abinda ma'aikin Allah ya faɗa bai saba da shi bane bai haramta shi ba ai yanzu ma akwai wanda zai ce shi kai ibn nama abu kaza baya jin dadin sa baya shi ku lafiya kalau ma ba jinya ba komai ba wanda zai ce nama abu kaza baya shi yawa haka ne ko kamar fulani ya ce ba sa jin nama akuya kaga in dai ba haramtawa suke ba su da laifi ko kai abinci zaka ce in shi yasa ma'aikin Allah ka ce dama idan an kawo masa abinci idan iya son abincin zai ci idan kuma abincin bai masa a ransa ba ba zai aibata shi ba sai ce alhamdulillah ya koshi ba zai ci ba illar anan shine ko da ranka bai san abu karka haramta shi matakar shari'a ba ta haramta shi ba ana fahimta kuma shi cin abinci iya tafiya da al'ada ne akwai wani malami mu iya cewa yayi karatu a nan kasar Sudan lokacin suna zaman lafiya yake cewa wallahi da sallah haka sallah ta layya haka yace suka fita irin garuruwan gefen Sudan can haka kauyuka kauyuka suka fara ziyara suka ce suka je suka ga yanda ake bikin sallah da aka ga baki ne yan Najeriya dalibai ne aka gayyaci su aka cin abinci yace hanji da aka yanka saniya ko rago ko bijimi yace wallahi sai a yanka wannan hanjin kanana a yanka shi kananun yanka ba a fada bashi ba bai an wanke shi a yanka shi kanana yace ya zuba shi akan abinci kuma a najiya danye wallahi ji danye suke ci hanjin din bai ce wallahi a yanka shi kananun kwanacin sa danye a zai ai sabo ne ai cin abinci iya tafiya da al'ada yanzu abinci wani gumba za ka iya ci ba kuma ga duk ingredient din da aka dashi halal ne amma ba za ka iya ci ba yasa abinci iya tafiya da al'ada ne iya tafiya da al'ada to kaga anan ma'aikin Allah ya ce shi a garin su babu bai saba da cin naman dabo ba saboda ka ya zo Madina kuma an kama naman dabo ba zai iya ci ba amma bai ce haramun ba ne amma imjan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala Khalid yace fajicca zatu ho fa akaltu muhim muka jawo akwacin muka cinye gayin mu kawai an gane ko wan nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu manzo Allah iya kallon kaga da haram ne ba zai bazu shi ba amma da yake ba haram bane sai bazu ga cikin su sallallahu alaihi wasallam al mahnus yini al mashwi wanda aka soya shi yini mashwi bi rafi wa hiya al hijaratu al amama wanda aka gasa shi aka dora shi kan dutse ko wani baka sa dutsuna masu wuta aka gasa shi hadisi na gaba daga abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu kale yake cewa ghazawna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawati yace mun yi yaki da manzon Allah har yaƙoƙi guda bakwai in aka ce al ghazwu to yakin da manzon Allah da shi aka yi a ciki amma aka ce saraya to randan manzon Allah ya turo randan bashi a cikin yakin kenan shine saraya amma al ghazaw to da manzon Allah aka yi ya zaki ce ghazaw badrin to manzon Allah ya ji ghazaw uhudin manzon Allah ya ji ghazaw hunain manzon Allah da shi aka yi duk yakin da aka yi da manzon Allah to ghazaw ake ce masa an ce manzon Allah ya halarci ya koki akalla sun kai wajen guda 27 amma kuma wanda bai halattan ba yafi yawa ana fahimta yake cewa mun yi yaƙoƙi da manzon Allah ɗaya har wajen guda 7 na akulu da jarada yace idan mun fita wannan yaƙin muna cin fara sai a kama fara a gasa mu ci ana fahimta kaga anan ma za mu fahimci cewa cin fara halal ne fara ba haramun ba ce kaga kuma akwai wanda ba sa iya ci eh kai ma baka ji ku halal ce kema baka ce eh baka ci fara ba ani ko na ci da yake min almajiranta sosai wallahi na ci fara sosai na kawo ma da aduna na gasa na ci halal ce ba haram ba ce da kuma a galibiya dama fulani suna kyamata haka ce haka fulani ba sa cin fara sosai amma fara halal ne kamo fara ka gasa aya can ma hadisi gashi ma cikin bulugul maram yace uhillalana mai tatani wa jammani manzo da ce an halartar mana cin mushe guda biyu da kuma jina ne guda biyu yace amma dammani jina ne biyu da aka halarta mu ci shine al-khabd wa dihal da hanta da saifa kowace in ka yanka akwai jini a ciki yayi hanta dabba da saifa duk akwai jini a ciki to in an dafa wannan halal ne ka ci ba matsala yace amma mai tatani matattu biyu da aka halarta mana yace al-jiradu wal-hut da kifi da fara su ba ce sai gayan gasu ba an fahimta daga wancan hadisi in yana halaccin cin fara wannan ma yana halaccin cin fara yawa an kai baka ci karka haramta yawa kace dai kai baka ci dai haka baka saba ba amma ba haramun bace ba a sosai kuwa ko yanzu kaje nan bakin kasuwa nan duk zaka ana sayarwa lokacin musamman da ka haka kana haka ana kawo ana sayarwa daga wajejen Maiduguri Yobe bangaren Jigawa nan duk suna da fara sosai buhubu za ga ana kawo ta na sayarwa eh buhubu har yaji ake mata na yo kana ci gwala ji inda kake ba za ki miya wai Allah ka taba shi na'am wa hadisi yana mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yaki har guda 7 da shi suna cin fara kamar yanda Abdullahi bin Abi Aufa ya faɗa wannan hadisi an fahimta yawa hadisi na gaba mai namba na 403 kenan
an zuhudan bin mudarrab al-jarmi qali ke cewa kunna inda abi musa al-ashari wannan sahabi ya ce mun kasance tare da abi musa al-ashari shine abdullahi ibn qais kira fada'a bi ma'ida sai ce a kawo akwashin abinci ko irin abin da ake shimfidawa dora abinci din shine ma'ida wa alaiha lahamu dajjajin a abincin da aka kawo akwai naman kaza a ciki fadakala rajulun min bani tamim tamimillah sai wani mutum ya zo daga kabilar bani tamim ahmar haka jan fata ne yanayin sa ja ne shi shabihun bi mawali iya kama haka da bayi haka irin kamar da daga yanayin sa ya sha wahala haka fakala lahu halumma ya kace zo mana mazo mu ci abinci ne halumma zo nan taho mu ci abinci fatalakka sai dan yi baya baya bai zo ba fakala halumma suka ce zo dai mana mun ganka kamar da alamar yunwa a jikin ka zo mu ci abinci sai ce fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min sai ji kwantar da hankalinka dan kaga wannan tsuntsu akan kaga naman kaza kan abinci ni ina ga manzon Allah ya lalace an fahimta kaga alama kamar kyamar abin yake sai yake nuna masa a musulunci halal ne idan in shine ko bai ci wannan kuma ra'ayin sa ne amma ka zo mu ci in dan san haramci ne ko halalci ne manzon Allah yana ci a gaban mu ba matsala bane ba hadisi na gaba daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu anna annabi sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce iza akala ahadukum ta'aman idan ɗayan ku ya ci abinci fala yamsa hayadahu kar ya sa shawul ko abin nan haka ya goge hannunsa hatta yalqaha aw yuliqaha hasu ya suɗe hannun da harshen shi ana fahimta wannan sunna ce ta manzon Allah ba a so kai ka ci abinci kawai da hannunka haka da miya da komai gare ka wanke ko ka goge a ka suɗe hannun sosai sai ka je ka wanke shi tun da kaga nan manzon Allah umarni ma yi idan ɗayan ku ya ci abinci kar ya wanke hannunsa ko kar ya goge shi da abin gogewa a hasu ya suɗe hannun shi idan ya suɗe sannan kuma sai ya wanke an bayyana wannan sunna ce jama'ikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akin al-aghalibi su cin abincin su dama an ci da in yatsu uku yake ji da in yatsu uku da wannan al-wusda da as-sabaha da ibhama wannan guda uku da su yake cin abinci da in ya dauko haka yace kaga lokacin zama ba ciukali da sauransu da hannun su yake cin abinci sallallahu alaihi wasallam hannun dama kuma yace bismillah is it kuma yace gaban sa kuma aikin Allah baya cin abinci kadai a galabiya su ya nemi mutane an haɗu an ci ana fahimta sannan in ya gama iya cewa alhamdulillah wani lokacin ma iya ƙarawa ce alhamdulillah allazi at'amani hadha min ghayri hawlin minni wala quwwa ina godewa Allah da ya ba mu wannan abincin muka ci ba tare da ƙarfi mu ko yamu an ce duk wanda ya gama cin abinci yayi wannan zikirin to ma'aikin ya ce Allah su ya gafarta mai zunubansa gaba daya alhamdulillah alladhi at'amani hadha min ghayri hawlin minni wala quwwa muna godiya ga Allah da ya ci da mu wannan abincin ba tare da ƙarfi mu ko kokarin mu ba ana fahimta dan mutun ya ci abinci ya kammala yawa Allah wannan godiyar to Allah kuma zai sa malaiku su goge mai zunuban sa Allah ya samu dace wannan ibabin ya kare na maganar kan abinci da abin da ya halatta da abin da kuma ya haramta da yanda ake yi din babi na gaba as-sayd as-sayd shine farauta ana fahimta annabi sa'alaba al-khushayni abi sa'alaba al-khushayni radiyallahu anhu ma qala Allah ya kare da shi yake cewa ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallama nazo na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna bi ardi qaumi ahli kitab mun tsinci kanmu a kasar nasara a mission mun tsinci kanmu a garin kristoci ana ganewa afana akulu fi aniyatihim zamu iya cin abinci a kwanakan cin abincin su a matsayin cewa addinin ya bambanta da su zamu iya cin abinci a kwanukan su da suke cin abinci da shi
an fahimci wannan kaga akwai alama tambaya tambaya kiwa manzon Allah kin wa fi ardi saidin usiru bi kausi kuma mun fata farauta sai na farauci wani abu da bakana har bakuri da baka sai kibiya ta same shi to yaya zanci wa bi kalbi ko kuma na saki karena ya kamo wannan abun da na shuna masa zanci allazi laysa bi muallimin karan da ba a koyar da shi ba akwai karan da aka mai training na farauta ko training na gadi ko training na kiyo da ana musu wannan training din to karan da ban koya masa ba a koyar da shi ba kawai kare ne haka yaje da shuna shi ya kamo dabba to zan iya shi kuma bi kalbi almuallim almuallimi kai kuma da karan da an koyar da shi dama akwai karan da aka koya masa aka masa ilimin farauta duk da iyayewa manzon Allah tambayoyi sai ya ce fama yasluhuli a cikin wannan tambayoyin manzon Allah wane ne ya halatta a gare ni na farko za mu iya cin abinci a kwanukan nasara ko kuma idan na harbi abin farauta da kibiya ta na kafa shi zan iya cin wannan ko kuma idan kare na yaje kama shi amma karan ban koya masa karatun farauta ba kuma akwai karan da koyar da shi farauta shi ma a gare idan yaje kamo me yake bayanin zan iya ci ko ba zan ci ba kaga na an yi wa manzon Allah tambayoyi wajen guda hudu ko biyar sannan kuma za a jira a ji amsa da manzon Allah zai bayar sallallahu alaihi wasallam qala yace amma ma zakarta ya'ni min aniyati ahli alkitab tambayar ka ta farko da ka ambaci kwanuka ko abubuwan zuba abinci na ahli alkitabi nasara yace fa in wajattum in ka samu an fahimta fa in wajattum ghairaha in kun sami wani kwanan ba nasu ba to fala ta akulu fiha ba za ku sha nasu ba an fahimta in kun samu wani kwanan daban ko wani plate din daban to ba za ku sha nasu ba in ba ku samu ba kuma bisa larura za ku karba ku wanke sannan ku ci abincin a ciki amsar tambayar farko kenan fala ta'kulu fiha in kun samu wani karkuci a nasu wa in lam tajidu har in ba ku samu wani din ba to faghsiluha kai ku wanke nasu sai ku tace ko da a wanke yake nasu to an kuka bai san wai mun ƙara wanke shi amsa ta fito kenan ta farko ko tambaya ta biyu yace wa kulu fiha idan kun wanke sai ku tace ba matsala wa ma sidda bi kausika amma abinda ka harba da kibiyanka ka kafa shi fa zakarta ismullah idan ka ce bismillah lokacin da ka harba kibiya inda ka ambaci sunan Allah kuma ka kafa wannan dabbar da kibiyan to fa kul ka ji kawai ba matsala ana fahimta wa ma sitta bi kalbika al muallimi amma abinda ka farauta da karanka da ka koyar da shi ka koya masa ilimin farauta ka sake shi yaje kamo wannan dabbar da ka shura masa fa zakarta ismallah alaihi amma lokacin da zaka saki karan zaka ce bismillah idan ka sake shi ya tafi da bismillah to ko yaje ya turmushi abin ya kama zaka yi ci amma wa ma sitta bi kalbin ghairu muallimin amma karanka da ba koya masa ilimin farauta ba idan yaje kamo fa ajarakta zakatahu fa kul idan ka same shi da rai ka yanka shi to zaka yi shi an fahimta karan da ba a koya mai farauta ba in yaje kama dabba ka je ka same ta da rai bai kashe ta ba to zaka yi yankawa ka cika yanka amma karanka da koya masa ilimin farauta da kibiyar da kace bismillah ka harba ta koda ka je ka samu abun mushi zaka yi shi an bayyana shi wannan ko da ka je ka same shi bari zaka yi ci domin lokacin zaka sake shi kace bismillah lokacin da zaka harba kace bismillah an fahimta an hisham bin al haris daga sahabi hisham bin al haris an adi bin hatim daga adi bin hatim da'i kenan qala yake cewa qultu ya rasulullah yace ya ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam inni ursilu al-kilab ma'alimu allama yace ni ina da karnuka na da na koya musu ilimin farauta to na sake su a farauta
fayyimsikunna alayya suka je suka kawo mun dabbar farauta da rizikin su kama wa azkuru smallah amma kuma na ambace sunan Allah lokacin da rizike su din yaya hukuncin jinna mai yake fa qala sai manzon Allah yake idza arsalta kalbaka idan ka aika karanka ka shura shi ya tafi almu allami wanda ka koya masa ilimin farauta wa zakarta smallah lokacin da zaka sake ka ce bismillah to fa kulma amsaka alayka abin da yaje turmushi ya kawo shi kaje ka same shi to kace an halaltar maka ci kayanka an bayyanta qultu sai shi sahabin yace wa in katalna manzon Allah idan ya kashe shi fa na same shi bare yace wa in katalna koda ya kashe shi din zaka iya ci amma malam yushrakha qalbun laysa minha in ba a samu wani karen yazo ya ci shi ba karen da ba naka ba idan wani karen yazo sun turmishi abun tare da karanka da wancan karen da ba naka ba to ba za ka ci ba in dai ka same shi a mace amma in karanka ne shi kadai ya danne abun kaje ka same shi bare za ka iya cin kayan ka ba matsala amma yimci magana sai yake cewa qultu lahu sai nace da manzon Allah din fa inni armi bil mi'rad as-sayd yace ina da mashi da nake yin farauta da shi ne mi'rad yaya idan na jefa mashi nan yaje kafa abin da na jefa da shi fa usibu kuma na farauci abin na same shi qala fa qala sai manzon Allah yace idza ramaita bi mi'radin idan ka jefa kai farauta ka jefa mashi fa karraka yaje soki abin da ka jefa masa din fa kulhu sai ka kama shi ka ci abin ba matsala wa in asabahu bi urdihi falata'ku amma idan da kotar mashin ba tsinin ba idan kotar mashin ce ta bigi abin to ba za ka ci ba amma idan tsinin mashin ne kafa shi ya mutu to za ka iya ci ana fahimta wa hadithu sha'bi malaci hadisin imamu sha'bi ana adi nahawhu daga sahabi adi bin hatim kwatankwacin wancan wa fihi a cikin hadisin yace illa an ya'kula al-qalb sai dai lokacin da ka jefe shi da mashin ka je ka samu kare a ka iya ci fa in akala falata to idan ka samu kare ya fara cin dabbar kafin ka je to ba za ka ci ba fa inni akafu an yakuna imma amsaka ala nafsi ni ina jin tsoron ko kansa ya kama wa dama idan karen iya jin yiwa kansa ya kama to ba za ka ci ba kamar mai sai ci an fahimta wa in kala da hakilabun min ghairiha idan wani karen ya zo ya ci turmice wannan dabbar to nan ma falata akur ba za ka ci ba fa inna ma samaita ala kalbika kai dai kai bismillah lokacin da ka sake karanka amma wa lam tusammi ala ghairi amma wanda ba naka ba ka sani ba ko an yi bismillah ko ba a yi ba saboda ka ba za ka ci wannan ana fahimta wa fihi a cikin dai hadisin idza arsalta kalbaka al mukallaba idan ka aika karanka da ka koya masa ilimin farauta fazkur smallah alai kace bismillah lokacin da ka sake shi fa ina amsaka alayka fa ajaraktuhu hayyan fazbahu idan ka shuna hi da bismillah kuma kaje ka samu abin dare karan bai kashe shi ba to zaka iya yanka shi ka ci kayanka wa in ajaraktuhu qad qatala idan ka same shi karan ya kashe shi walam ya'kul minhu amma karan bai ci komai a jikinsa ba nan ma fa kul zaka iya cin kayanka amma fa in akaza fa in akaza li kalbi zakatu fa inna akadhu li kalbi zakatahu kama wajja karan ya masa ya danne shi ya mutu to shine yankan kun bai musu ganar dama ai yankan an ce fakulu min mazuki rasulullahi alaihi ya idan yanzu zaka zo ka dauko dabba rago ko bijimi ka yanka shi kamar yanka da ake yanka amma baka ambaci sunan Allah ba mai hukuncin wannan nama haramu ne ba za ta mushe ne sai ma'aikin Allah yake cewa bismillah ita ce abin da ake nema dama lokacin da zaka harba kibiyar ko ka harba bindigar farautar idan ka ce bismillah ka harba to koda ka je ka samu dabbar bare zaka iya cin kayarka
wannan bismillahir harbawar kamar idan ta yanga shi kenan karan da ka sake shi da bismillah yaje turmishe dabbar ka same ta tawa mutu in dai ka sake shi da bismillah zaka yi cingayanka ba haram bane halal ne shi yasa ma aunukun ya haram da cewa duk wanda aka kama sunan sa wajen yanka dabba in dai ba Allah bane ba za a ci dabbar ba kowaye in dai sunan sa aka kama aka yanka dabba da shi ba za a ci wannan dabbar ba ta zo muci a musulunci ba za a ci ba amma imkin wannan kaga lalle ilallah bismillah ita ce take halattarwa da mutun ya ci dama ya ci dawa ya ci dabbar da yanka kai sai yake cewa a wa fihi wa in gaba haka ne ko ko kuma wa fihi aidan izara maita bi sahabika idan ka harba kibiyanka fazukuru smallahi alai ka harba ta da bismillah to ko kaje ka samu dabbar a mace zaka yi dauka kace wa fihi fa in gaba anka yawman aw yawmaini idan ka harbi wata dabbar da kibiya kace bismillah ka san ka kafa dabbar amma baka same ta ba wajen gudu ta gudu da kibiyar a jikinta kwana ɗaya kwana biyu ba ganta ba wasalasa ko har kwana uku ma falam tajri fihi illa asru sahabika amma idan ka je ka sami dabbar bayan kwana ɗaya ko kwana biyu ganta ta mutu amma akwai harbin kibiyarka a jikinta ana fahimta yake cewa idan har ka same ta da harbin kibiyarka a jikinta fa kul in shita in ka so zaka iya cin dabbar ba mazana in kwana uku yi in dai kana so zaka iya ci ba haram ba ce bismillah da kai ta harba kibiyar ita ce yankanta ana fahimta amma wa in wajadtahu gharikan filma idan ka samu dabbar da ka harbe ta da kibiya amma ta je ta fada ruwa kuma to bala ci akul ba za ka ci ba an fahimci hikimar fa innaka la tadri alma aqtaltuhu aw sahabuka baka sani ba ruwan ne ya kashe ta a ruwan ko kuma kibiyar ka ce ta kashe ta baka sani ba kaga kaulani ya shiga kenan sai in dai furo ta fada ba za ka ci ba amma an ka same ta kwana ɗaya biyu da kibiyar ka a jiki ta mutu to shari'a ta halatta ma za ka iya cin kayanka an fahimci wannan hadisi na gaba lokaci yayi ko to alhamdulillah ana mana ishara lokaci yayi idan mun dawo insha Allah zamu tashi hadisi mai namba na 407 insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi fambinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya jikan mahaifanmu ya sa aljanna ci mu kuma su da mu gaba daya muna addu'a da mu da zuriyarmu Allah ta'ala ya ainihin shirye da mu tafarki madidici Allah ta'ala ya shirye da mu tafarki madidici muna addu'a Allah ta'ala ya yafi mana zanubanmu Allah ta'ala ya sa mu mutu da imani muna addu'a Allah ta'ala marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya muna ƙara addu'a Allah ta'ala ya ba mu da munami albarka ya karo mana ruwa mai alkhairi ya rabbal alamin Allah ka jirar mana da wannan damuna ta mu da alkhairi da albarka muna addu'a a wannan ƙasa ta mu Allah ka bata zaman lafiya Allah ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya duk abubuwan da suke nema su zama barazana ga al'ummar wannan ƙasa Allah ta'ala ka yayi mana su duk wani wanda yake da mummunan niyya kamar da ƙasar Allah ta'ala ka mayar masa da niyyar sa gare shi Allah ka ba mu nutsuwa ka zauna da mu lafiya Allah ta'ala dukkan wanda Allah ya kaddara shine sanadiyar gyara wannan ƙasa ta dawo cikin hankalinta to Allah ta'ala muna roƙonka ka shirya shi kuma ka bashi damar gyaran ya Allah Allah ta'ala kuma duk wanda ka san cikin ilimin ka na gaibi gyaran kasar ba a hannun shi yake ba to Allah ta'ala muna roƙonka ka kaudi shi ka kawo wanda zai gyara wannan kasar Allah kamana alkhairi ya rabbal alamin Allah ta'ala ka samu dace da alkhairi Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira akwai wani dan uwa da muke tare da shi ya ce iya neman addu'o'in mu da yan uwa game da wata yarinyar sa wanda ba ta da lafiya wajen shekara guda tana fama da jinya kuma haka tana karatu a makaranta jami'a to sanadiyar jinyar mata zo wajen ta yi difarin na session guda to yake fatan dai Musa ta addu'a za a koma makarantar Allah ya ba ta ikon komawa kuma Allah ta'ala yayi mata abin da yake damunta Allah yayi mata abin da yake damunta Allah yayi mata abin da yake damunta da ita da dukkan majinyatan mu ya Allah Allah ta'ala ka sa a gano matsalar kuma Allah ka bada ikon warkar da ita. Akwai ɗaya daga cikin ƴan midiyar mu da muke zuwa da shi karatu dazun nan Allah ya wata addasa rasuwa yasa yau ma bamu samu damar zuwa da shi ba. To muna addu'an Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata, Allah ya sa aljanna ce makomarta da dukkan mamatan mu gaba daya. Mu kuma Allah ta'ala ya sa mu cika da imani idan lokacin mu yayi. Muna addu'a Allah ta'ala ya shiga cikin al'amarin mu, Allah ya raba mu, Allah ta'ala muna roƙonka kada ka bar mu da dabara mu kowa yau. Allah ka yi cikin al'amarin mu ya Allah. Da abin da muka sa a gaba na alkhairi Allah ka cimma mana shi. Da abin da ya doso mana shari kuma Allah ta'ala ka kawatar da mu daga shi ya Allah. Muna addu'a ga wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya masa kaiya da alkhairi. Allah ya karba ayyukansa na alkhairi da namu, Allah ya jikan mahaifansa da namu, Allah ya shirya da zuriyarsa ya dora sa tafarki madaidaici da namu. Hanyoyinsa na nema da samu Allah ya ƙara inganta su, Allah ya ƙara sa masa albarka a ciki. Da mu da shi dukkan shari Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya. Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya. Duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ta'ala ya maida kowa gidansa lafiya. Allah ta'ala ladan da ake samu a wajen karanta alkur'ani da hadisan manzanka Allah ka hada mu da shi. Allah ka raba mu da rushewan aiki. Wannan karatu da muke Allah ka sanya masa albarka. Allah ka sa ya zama dalilin haske a gare mu a duniya da lahira. Allah ka sa ya zama sirrin gyara kusakuran mu na rayuwa. Allah ka sa mu gama lafiya ka amsa mana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To bismillah.